Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Asabar a yau 18 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau 7 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na Masjidul Huda da ke wannan gari na Dauraji a Katsina State. Mun kasance muna tattaunawa dangane da ayoyin suratin Nisa'i wanda a yau za mu tashi da kan aya ta 104-105 zuwa abinda ya sawwaka da izinin Allah. Na malami Allah ya ce,
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La khayra fi kasirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وساءت مصيرا.
Ubangiji Allah madaukakin sarki yace la khayra fi kathirin min najwahum, babu wani alheri fi kathirin min najwahum cikin yawancin ganawar su da suke yi, illa man amara bi sadaqatin, sai dai wanda ya umarni da sadaka, aw ma'rufin ko kuma wanda ya umarni da kyakkyawa, aw islahin bainan nas ko kuma wanda ya umarni da wanda ya ainihin wato Allah sai ku rige abin nan wannan aw islahin bainan nas ko kuma wanda ya kawo gyara tsakanin mutane. Wa may yaf'al dhalika, muka ce akwai qira'a wa may yaf'al dhalika idgamul lam fi dhal, dukkanin wanda ya aikata haka ibtigha'a mardatillah, dan neman yardar Allah madaukakin sarki, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, Allah ya ce da sannu za mu bashi lada mai girman gaske. Wa mai yushaqiqir rasul, ai wa man yukhalifur rasul, kuma dukkanin wanda yake saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ayaga tare da shi, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, bayan shari'a ta bayyana gare shi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kuma yake bin tafarkin da ba na mu'minai ba, nuwallihi ma tawalla, to za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa, za mu bashi da abin da ya zaba, ko dai nuwallihi ko kuma nuwallihi, za mu ji kira'o'in insha Allah. Wasa'at masira, kuma wannan ainihin wato wasa'at masira, Allah madaukakin sarki ya ce wato makoma ta munana ta zama wuta ta jahannama. Allah ya kiyashe mu. Ajiya mun tattauna dangane da waccan aya ta 104 akan la khaira fi kathirin min najwahum, babu wani alheri cikin yawancin ganawa da mutane suke yi, sai dai abinda Allah ya fitar a matsayin wannan alheri ne, man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, muka ce kowa ya duba ya gani shin tattaunawa ko ganawar da suke tsakanin su da ƴan uwa, tsakanin su da juna, shin wannan tana cikin waɗannan ganawar da aka zo ta alkhairi ko kuma tana daga cikin innaman najwa minash shaitan, wace ganawar da shaitan yake amfani da ita yake sanya bakin ciki tsakanin mutane, ina fatan fahimta. To bayan wannan ayar sai Allah ya faɗi a aya ta 115 wa ina ta 104 ko ma'ana 114 wannan kuma 115, Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul, dukkanin wanda yake saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam, lafazin yushaqiq ay yukhalif, wanda yake saba masa. Malamai suka ce wannan aya har yanzu dai tana magana akan wannan ti'ma ibn ubayriq, ko ti'ma ko ta'ma, duk ana faɗi kamar yadda muka faɗa, wanda lokacin da suka bayyanar da suka boye satar da dan uwansa ya ti'ima suke kokarin su jinginawa wancan ba yahudan a matsayin cewa shine wannan sata din to sai Allah madaukakin sarki yake bayani akan wa man yushaqiqir rasul dukkan wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da hukuncin da za a yi masa ya gudu ya kiyada ya jefi ma wani da cewa shine laifin yarmi bihi bari'an kenan ko yane ya jefi wanda kubutaccen rai bai ji ba bai gani ba to anan gurin lokacin da ta bayyana shi ti'ima din shine sata din kaga hukuncin sata dama menene za a yanke wa mutum hannu ne tunda wannan dir'in da aka sata garkuwan nan ya cancanta a ce an yanke wa mutum hannu saboda girman ya kai wannan rub'u dinar an gane da kyau to dan haka da za a zo a yanke masa suka ga wannan ai fadiha ce wannan kunyata ce a ce dan uwansu a zo a ce za a yanke masa hannu dan haka fahraba ila makkata wartadda anidin ya gudu garin makka yayi ridda ya bar addinin musulunci to sai Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasul dukkanin wanda yake saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu alhuda bayan shari'a ta zo masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yake bin tafarkin da ba na mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa za mu rabu da shi da abin da ya zaba lafazin ainihin wa nuwallihi ay nakiluhu fil akhirah ma'ana ma tawalla fi dunya kenan ma'ana za mu sanya masa mu jibinta masa abin da ya daukar abin da ya zabar ma kansa zai a gidan duniya lafazin nuwallihi da nuslihi gure biyu nan suka zo da nuwallihi da nuslihi to akwai cikon guda biyun su akwai nuktihi da kuma yu'addihi waɗannan af'al din da yu'addi da nuwalli da nusli da nukti akwai yadda ake karanta su a wajen wasu malumma shi yasa ainihin wato Imam Shatibi yace wasakin yu'addi ma'nu walli wa nuslihi wa nuktihi minha fa'tabir safiyan hala فاعتبر حمزة الزيات الكوفي صافيا شعبة عن عاصم الكوفي حلا أبو عمرو البصري البصري سوكا كارن تادا إسكان ونن هاون ميمكن أينه واتو ميمكن نوليه سيسوكا تيه نوليه دنسلي إنا فتاهم فيونتا أغورا رنن قداه غوري نفركو يؤدي guri na biyu nuwalli guri na uku nuslihi guri na hudu shine nuktihi wanda ina jin mun karanta wani guri a cikin Ali Imran inda Allah yake ban bayani akan wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka ko yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ko la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima an gane da kyau to su ne waɗannan guda biyun anan Allah ya faɗe su da nuwallihi da nuslihi kuma mun ji yadda ake karanta su sauran kuma suke karanta su da wannan sila yana babin haul kinaya ubangiji Allah ya ce man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda to wani irin ayaga ake nufi wani irin sabawa ake nufi malamai suna kawo wannan hujja a matsayin dalili ne da yake nuna maka hujjiyatul ijma' ma'ana kafa hujja akan ijma'i mu musulmi muna da wasu madogara wajen kafa hujja a cikin shari'ar musulunci guda hudu na farko shine alqur'ani mai girma na biyu ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na hudu shine al-ijma' na hudu shine na uku al-ijma' na hudu kuma al-qiyas an gane da kyau to idan ana tambayar ka mecece hujjiyatul ijma' dalilin yin ijma'i a cikin qur'ani ka kafa hujja da wannan aya lalle baka fadu ba Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin abinda ake rawaitowa daga gare shi kamar yadda Imam Razi ya ka cikin Mafatihul Ghaib gabanin ya gane hujjan nan cewa ana kafa hujja da wannan ayar wajen ijma'i sai da ya karanta Qur'ani ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba so 300 sai dai khatma su 300 sannan ya gano dalilin ijma'i karkashin wannan aya kaji maza yadda suke karanta qur'ani da tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab so 300 kamar yadda razi ya kawo sannan ya gane dalilin nan a matsayin cewa shine na ijma'i to menene dalilin dalilin shine inda Allah ya ce dukkanin wanda ya saba wa manzo sallallahu yake saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau manzo yayi can shi kuma yayi can sannan waya tabi ghayra sabilil mu'minin kuma yake bin tafarkin da na ba mu'minai ba kun gane da kyau kenan in har mutum zai bi tafarkin da na ba mu'minai ba yayi haramci to kenan lazimtar tafarkin mu'minai menene wajibi ne su kuma mu'minai dama annabi ya faɗi a hadisi ingantacce al'umma ta musulmi mu'minai ba za ta taba haduwa akan bata ba ina fatan fahimta kaga wannan ayar sai ta dace da waccan ainihin wato da waccan hadisin an gane da kyau shi yasa Imam Razi da yazo yana bayanin wannan muqaddima din da sharhin yadda Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ya kafa hujja da wannan ayar sai yake cewa abin da ya bayyana shine yake cewa annahu ta'ala alhaqal wa'ida Allah madaukakin sarki ya sadar da wa'idi da wannan narko din ga dukkanin wanda yake ayaga yake hannun riga yake saba manzo sallallahu alaihi wasallam kun ji daya wayattabi'u ghayra sabilil mu'minin kuma yake bin tafarkin wanda ba na mu'minai ba abinda zamu gane anan wato saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai wannan wani wa'idi ne wani narko ne da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ya ajiye wa mutum wanda bai tuba ba sannan abu na biyu wanda ya ba hanyar da na ba mu'minai ba shi ma Allah madaukakin sarki ya nuna masa za a jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa wannan yake nuna maka kenan dole ne a ba hanyar wanda yake ainihin wato menene tafarkin waɗanda suke mu'minai an gane da kyau shi yasa ya ce fa thabata anna tibaa ghairi sabilil mu'minina haram wannan ya tabbatar da ke cewa kenan bin tafarkin waɗanda ba mu'minai ba wannan haramun ne yace wa idza sabata hadha lazima an yakuna tibau sabilihim wajiba idan har haka ya tabbatu to sai ya zama wajibi ne wato bin tafarkin mu'minai wannan kuma ya zama wajibi wannan ya nuna maka kenan wajibi ne ai amfani da al-akhdh bil ijma' ijma'ul umma abinda al-umar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ijma'i akan sa ina fata mun fahimta to wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da malamai suke ainihin wato kafawa yana daga cikin abin da ake kafa hujja da wannan malamai suke cewa wannan aya ta zo baro-baro tana nuna maka akan wajibcin al-iqtida'u bin rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'ana dole ne ai kwaikwayo ai a dosano duk abin da za a yi na addini daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dole ne in dai addini ne ba zai taba addinantuwa ba matukar sai an ga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar yaya ya koyar saboda anan da Allah mu duba mu gani Allah madaukakin sarki yace wa man yushaqiqir rasul dukkan wanda yake saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam din ana maka magana a cikin addini annabi yayi can kai kuma kai can annabi ya shari'antar kai kuma ka ce wani naka ya shari'antar maka to wane ne zamu dauka naka ne ko na annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne abu annabi sallallahu alaihi wasallam ka ki ko kaso cikin af'al dinsa cikin aqwal dinsa cikin taqrirat nasa da ya tabbatar da su yaga ana ina fata mun fahimta wannan baka da zabi in dai musulunci zakai to wannan dole ne ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ganin dama bane dole ka bi qur'ani kuma dole ka bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya fahimci addinin kuma yayi sharhin domin yayi sharhin addinin gabaki daya babu abin da aka bari an gane da kyau wannan daya ce daga cikin ayoyin da suke nuni akan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ai masa da'a ai masa biyayya mun karanta a baya Allah yake cewa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah dukkanin wanda yake wa manzo da'a ai yayi wa Allah da'a ma ya gama kawai wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu haka Allah yake ta fadi a cikin alqur'ani mai girma mun karanta a baya fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما لن دولني اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Ka sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo shine abinda zakai koyi da shi matukar a cikin addini. Ba ka da cewa shehu wane ya ce, ko malam wane ya ce, ko imamu wane ya ce. Babu wani shehu, babu wani imamu, babu wani malami a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Kowa kasa yake gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan fahimta. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. In dai Allah da manzo sun yi hukunci, to baka da wani zabi, kuma baka da wani jin sauran kaikaye. Allah ya ce thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, sannan ba za su ji wani kaikaye, wani jin ba dadi a cikin zuciyarsu ba saboda abinda ka hukunta. Wa yusallimu taslima, su miƙa wuya iyakar miƙawa. Wannan zai baka hoton yaya sahabbai suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani lokacin habbabi ne ma na shawara suka dauki a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam, dole su yi masa da'a a wannan. Ai da yawa mun san hadithu Julaybib, ai ko Julaybib wani bawan Allah ne, sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana da kima, yana da matsayi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma yanayin halittarsa kamar ka ce akwai muni a cikinta, wanda ba kowace mace bace za ta iya son sa a halittarsa ko makamancin haka. An gane da kyau. Amma kuma wallahi yana da matsayi a gurin Allah, yana da matsayi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya so fito da matsayinsa, sai akwai wata baiwa Allah mai tsatso, mai daraja, mai kyau. Ba kowane mutum bane zai isa ya je ya nemi aurenta a cikin masu da ake ganin su hannu da shuni, ko kuma masu kyau, ko kuma masu kaza. Ba kowa ya isa ba. Ina fatan fahimta. Ka hasko irin wannan hoton, kai da ita kun yi hannun riga, ba za ma ka taba cewa za ka iya zuwa ka je ka neme ta da wai aure ba, saboda ba kalar ka bace. An gane da kyau. Saboda ba layin ka bane, ba ka jin cewa ma za ka iya aurenta ko da abu ka san a kowace ko abu farki ba za ka iya cewa, sai dai a cikin hurul ain. Ina fatan fahimta. To wannan baiwa Allah mai tsatso, mai daraja, mahaifanta suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam akan kamar shi suke nema da su aura annabi sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwa kuma tana annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman aure a gidan nasu, wanda wannan yarinya yake abin nan. Suka ji daɗi, suka yi abin nan murna. Ba wanda ba zai ji daɗi ya murna da jin annabi yana neman aure a gidan ba, ko babu? Babu wanda zai ji ba daɗi, kowa zai ji daɗi. Don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba shi yake nema wa kansa ba, a'a, yana nema ma Julaybib ne. Julaybib ya ce, kware Julaybib ya ce, to bari a je a yi shawara. Aka tafi gida, aka je aka yi shawara. Akwai lokacin da wani yana zuwa, baka buƙatar cewa kai shawara. Ina fatan fahimta. Yanzu kaga da annabin ne da farko yana buƙatar ya ce bari na je gida ne shawara, haba malam, ai shawara shine kawai ayi. To ka gane, wani lokacin ɗaukar dogon lokacin shawara shine kuma wani nan da nan yayi gaba, ba ka ƙara neman sa ba. Wani mai nagarta, mai kirki ya zo, bai zo da wasa ba. Ka san shi, ka san asalinsa, ka san kaza, a to bari mu shawara, ai bi can abu kaza da kaza da kaza. Kuma sai ya tafi wani gurin, ku zo kuna kayya kayya, ya zai tsaya, ya zai abin nan. Ba kowane abu bane ake sanya. Ina fatan fahimta. To dan haka sai bawan Allah nan ya dawo gida, yake tattaunawa da iyalinsa akan ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa na muradin auren Julaybib ga wannan yarinyar. Dan haka dai sai suka fi karkata akan gaskiya. To yanzu Julaybib a dauki yarinyar nan, suna tattaunawa dai a bayar ko kada a bayar, amma sun fi bangarantuwa da gaskiya za su bada hakuri dangane da wannan abin nan. Ita kuma yarinya tana nan, tana ji, ta makale baiwa Allah, sahabiya mai imani wacce ta cika cikinta da sunna, ta fahimci saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ta ce, yanzu kuna tattaunawa ne dangane da umarni ko al'amari na annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka ku je ku shaida cewa na amince zan auri Julaybib. Don haka aka zo aka ce ta amince za ta auri Julaybib. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata addu'a akan cewa Allah ya sanya arziki sabban sabba, arziki iya arziki a cikin wannan gida din. An gane da kyau. Malam, lokacin da aka tare ana cikin angwanci, aka kuma ainihin wato kira jihadi, bawan Allah ne jihabin na Julaibib aure bai sa ya ce kai yanzu fa na samu zalleliya mata bari na dan kashe kishiruwar goranta zuwa wani lokaci a ba haka yi ba malan lokaci guda kawai ya fito wannan yaki din aka fito aka gama wannan yakin da aka gama wannan yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ga masoyi na Julaibib ba ya salam wato a cikin da yawan mutane a ce annabi bai ganka ba kasan kana da wata daraja sallallahu alaihi wasallam dan haka aka tafi nemo Julaibib can sai aka ga Julaibib a cikin maza ya kada kattai malam amma shi ma gashi nan kuma an kashe shi alamar ya kashe sannan aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shi nasa ne kuma shi ma nasa ne sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an Julaibib an gane da kyau wannan ya nuna maka daraja da manqaba da daraja ainihin wato wannan bawan Allah ta Julaibib to ita kuma waccan baiwa Allah da ta yadda ta auri Julaibib bata ce sai mai gida da motan can ba sai mai matsayi kaza sai mai kaza ni bazan auri wannan ba saboda ba shi da komai ya za yana aure shi agaji fa yake yi ina fatan fahimta ba ka wasu ke fada ba to ki sani idan baki wannan ba a ni fa kawai fada ne duka ba ka wasu na ko idan kika yi haka to wataƙila Allah zai jarabce ki to dan haka da aka zo wannan lamarin wallahi ita ta yadda da shawari da zabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dan haka ana zuwa sai wannan baiwar Allah addu'ar da annabi ya yi mata haba malam sai ta fashe mata ina fata ma'ana yaran zamani ko ma'ana kawai arziki ta ko ina ta dinga gani yana zuwan mata kai ta dinga daukan nauyin marasa shi marasa galihu a garin Madina sai da ambatanta a wajen tallafawa da dukiya ya gama ainihin wato wannan gari na Madina haba attajira da dukiya sai wanda ta zaba kuma a lokacin to sai ga fa zawarawa nan wannan yazo wancan yazo wancan yazo tunda ta auri Julaibib ta yi hakuri yanzu kuma ai sai ta more ina fatan fahimta ga kudi ga kuma kyannata ga matsayin har yanzu bai gushe ba albarkar addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mata ina fatan fahimta to dan haka ƴan uwa babu ainihin wato kasawa ko kuma babu koma baya abin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wasu malaman suke ganin lalle ta masala wannan aya نو ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنا فتاهم فيوتا وصما لما يسكي كارك فوجا دوانا آية أما تأين تيوا واتو شيوانا الديني أكود يوشي ينا بكات الدليليني باب وانا أبن دزا أيش باب دليلي أنغاني دكيو دليل ننكما ينا سامواني دق القرآن ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'in umma ko kuma qiyas a samu dalili tabbatacce gabanin a aikata dukkan wani abin da za a aikata a cikin addini ina fatan fahimta dan haka ƴan uwa wannan dai tana nuna mana akan dole ne mu rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa amma rashin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai ja mu halaka ne kuma ba za mu ga abu mai kyau ba Allah ya ce matukar muna istighfari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu to Allah ba zai kama mu da azaba ta bai daya ba halakarwa ta istisali na bai daya wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun matukar kana cikin su Allah ba zai kama su da wannan azaba ba kuma matukar suna yin istighfari to yau annabi yayi wafati sallallahu alaihi wasallam to amma akwai sunnar sa aiko yawa in dai muna masala sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mu zamo duk abinda zamu aikata kada mu aikata san zuciya kada mu aikata ganin dama a'a tunda dai addinin nan muke ko kuma addini ba nawa bane ba naka bane ba na kowa bane na Allah ne kuma wanda Allah ya zabo ya ce ya koya mana addinin nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi ya koyar to kowa ya zubda nasa ya koma ya dauko hoton yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addini wallahi alazim yau da mun yi haka mun kamanta abinda